sashen Hausa na Murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masura assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Sarfiru Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 30 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ci abin da muke tafe da shi ga Sarfilu da kanun labarai.
Wani sabon rahoto za a fitar yau Talata ya bayyana cikakken bayani game da asalin kwayar COVID-19. Wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun harbe wasu mata uku da ke aikin yaƙi da cutar shan-inna a Afghanistan. Haka kuma za a ji cewa kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai har ranar Litinin a garin Palma da ke arewacin Mozambique, wanda ya fara a makon da ya gabata kuma ya sanya dubban mutane tserewa.
Kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa jamhuriyar Niger, rikicin sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu na wannan shekara ya fara daga hankulan 'yan rajin kare demokradiyya.
In dai ba a siyasance ba ne, to ba ta magana. Shi mai iko ji yake yana da iko, yana iya karyawa inda yake. Shi kuma dan adawa yana tsammanin in ba shi ba a wasu. To kaga wanga hanyar biya ai ba su shiri, dole ne sai an zo, to babu kishin kasar.
Daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau ranar Talata ya kama hanya zuwa Ingila domin duba lafiyarsa, abinda ya ci gaba da yi tun shekaru 30 da suka gabata a kowace shekara.
Wannan gashi shugaban Muhammadu Buhari ai ba sabon abu ba ne, saboda dama tun dai kafin ya shigo ofis, abin nan kuma ana magana wajen shekara 30 a baya. Duk shekara yakan je ya sadu da likitocinsa a Ingila su duba shi, wasu ba shi shawara, wasu ce masa da ko ba wani sabon akan, kuma duk wanda yake lura da abin da yake kaiwa da komowa a ya san cewa tun da ya shiga mulki duk shekara yana zuwa.
Za mu kuma ƙara leƙawa Najeriya, inda za ku ji wata tattaunawa tare da babban attajiri Muhammad Indimi, inda ya danganta taɓarɓarewar tsaro da shan ƙwaya. Kamar kowace ranar Talata kuma, Muhammad Hafiz Babare zai shigo da shirin noma tushen arziki. Za mu kuma karanto wasu daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Wani sabon rahoto da za a fitar yau Talata ya bayyana cikakken bayani game da asalin kwayar COVID-19. Ana iya samun yaduwar cutar daga jemage zuwa mutane ta hanyar wata dabba. Daftarin rahoton da kafofin labaran Amurka suka samu ya faɗa. Fitar kwayar cutar daga ɗakin gwaje-gwaje abu ne mai matuƙar wuya a matsayin dalilin barkewar cutar, wanda aka fara ganowa tsakiyar garin Wuhan na ƙasar China a shekarar 2019, rahoton ya yi imani. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya tabbatar a ranar Litinin cewa ya karɓi rahoton a ƙarshen mako, amma ya ƙi tabbatar da cikakken bayani a cikin daftarin kofin da kafofin yaɗa labaran suka gani, ciki har da kamfanin dillancin labarai na AP wanda ya fara bayar da labarin. Wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun harbe wasu mata uku da ke aikin yaƙi da cutar shan-inna a Afghanistan, ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da duniya tare da makwabciyarta Pakistan, inda cutar ke ci gaba da gurgunta yara. Tashin hankalin na ranar Talata ya zo ne rana ta biyu da fara aikin rigakafin cutar shan-inna na kwanaki biyar na bana a karan farko a ƙasar da ke fama da rikice-rikice, wanda jami'ai suka ce da nufin kaiwa ga yara miliyan 1 'yan Afghanistan 'yan ƙasa da shekaru biyar a cikin 32 daga cikin larduna 34 na ƙasar. Jami'ai sun ce matan da aka kashe suna ba da maganin rigakafin cutar shan-inna ga yara a sassan Jalalabad, babban birnin lardin Nangarhar da ke gabashin ƙasar. Ba wanda nan da nan ya ɗauki alhakin tashin hankalin. Afghanistan ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar shan-inna 56 a shekarar 2020, kuma tana jami'ai suka gano kusan mutum biyu da suka kamu da cutar a wannan shekara. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai har ranar Litinin kan garin Palma da ke arewacin Mozambique, wanda ya fara a makon da ya gabata kuma ya sa dubban mutane tserewa. Masu tayar da ƙayar bayan sun ba da wata sanarwa a ranar Litinin ta hanyar kamfanin dillancin labarai na Amaq, suna cewa yanzu haka suna da iko da Palma, a garin da ke da kimanin mutane 75,000 ko mutane 55 sun mutu a faɗan. Waɗannan ikirarin ba za a iya tabbatar da su ba. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ce ya samu labarin ne daga mamallakin wani kamfanin soji mai zaman kansa da gwamnatin Mozambique ta dauki haya, cewa da yawa daga cikin waɗanda aka kashe a Palman an fille musu kai. A ranar Lahadin da ta gabata, jami'an Mozambique sun ce suna yakar ƴan tawaye a wurare da dama don sake karbe ikon garin.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bari mu fara hotarmu daga jamhuriyar Niger, inda masu rajin kare demokradiyya suka fara jan hankulan bangaren siyasar kasar su nisanci ta da fitina bayan da dan takar ɗan adawa Mamman Usman ya buƙaci magoya bayan su kaddamar da zanga-zangar lumana daga yau talata 30 ga watan Maris har sai an mayar masa nasarar da ya ce ya samu a zaben shugaban ƙasa na ranar 21 ga watan Fabrairu. Duk kuwa da cewa kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya yi galaba. Wakilin murya Amurka a Yamma Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Ko da yake babu wasu alamu da ke nuna yunkurin gudanar da zanga-zanga a yau talata 30 ga watan Maris a nan birnin Yamai, jami'an tsaro sun waye gari cikin shirin kota-kwana inda aka jibge su a wasu daga cikin muhimman wurare. Matakin da ake ganin ba zai rasa nasaba da kiran zanga-zangar da ɗan takarar 'yan adawa ya yi wa magoya bayansa ba a ci gaba da ƙalubalantar sakamakon zaɓe. Hangen abin da ka iya biyo bayan yanayin da ake ciki ya sa ƙungiyoyin rajin kare demokradiyya so majan hankulan 'yan hamayya da masu mulki. Abdu Alhashi Idi kusa ne a ƙungiyar FSCN.
Matsalar ta siyasa ce, in dai ba a siyasance ba ne to ba ta maganto. Shi mai iko yi yake yana da iko, yana iya karyawa inda yake. Shi kuma ɗan adawa yana tsammanin in ba shi ba a watsi. To kaga wanga hanyar biyu, ai ba su shiri, dole ne sai an zo. To babu kishin ƙasar, farti ne mutane gare su, ba su da ƙasa. Inda suna da ƙasa, yadda abin ya faru haka sai a nemi masalaha. Me masalaha? Mutanen su zo su zamna, kuma mutane ne ma wanda suka san juna. Tunda a nan ƙasar Niger ba wanda bai goya ma ga wani baya, ba wanda a wani lokaci bai zama ba tare da wani.
Wannan takaddama da ke kara haddasa tayar da jijiyoyin wuya a tsakanin masu watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu da waɗanda kotun tsarin mulkin ƙasa ta ayyana ɗan takararsu a matsayin wanda ya galaba na faruwa ne a yayin da ya rage kwanaki uku a gudanar da bikin rantsar da sabon zababben shugaban ƙasar Niger. Dalili kenan Inusa Samna na ƙungiyar CCDR ke kiran a rungumi kaddara.
Harakar zaɓe haraka ce ta ikon Allah. An yi kamfani, an yi cece kuce, an je an yi zaɓen, kotun ƙoli ta ba da sakamako, zaɓe ta ƙare, yanzu kama mu juna za mu yi mu shiga cikin farkin naji na ƙasarmu. In Allah ya kai mu ran juma'a mai zawa za a naɗa sabon shugaban ƙasa, abu ne na alfahari ko na babban tarihi da duk duniya suna yaba ma Niger. Kenan mu yi hattara. Komo ga hankalin mulamu.
Har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba mu samu labarin barkewar zanga-zanga a kowace jaha ba, haka kuma abin yake a nan Yamai babban birni, sai dai a wata sanarwar da ya fitar a yayin wani gangamin da ya jagoranta shugaban reshen kawancen jam'iyyun adawa na CAP 21 ɗan majalisar dokokin ƙasa Sumana Sanda ya kira magoya bayansa su fito a gobe Laraba 31 ga watan Maris don jaddada goyon baya ga ɗan takararsu Mohamman Usman da ke ci gaba da kafewa a kan bakansa na wanda ya zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An jima kaɗan Sarfilu zai shigo da ci gaba da labarin duniya kashi na biyu.
Adadin ƙananan yara 'yan cirayen da ke wucewa tsakanin Colombia da Panama ya ƙara mataka, in ji hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin. Rahoton na UNICEF ya ce 'yan cirani ba su kai kashi biyu cikin ɗari na waɗanda ke amfani da daji a shekarar 2017 ba. A shekarar 2020 yara sun kai kashi 25 cikin ɗari na 'yan ciranin. Darien Gap yanki ne mai nisan kilomita 97 na daji mara hanya, wanda ke ba da hanya guda ta ƙasa arewa daga kudancin Amurka. Akwai ƙarancin abinci ko matsugunni a tafiyar mako guda, kuma 'yan fashi da dabbobin daji suna cin karansu babu babbaka. Mafi yawan bakin hauren da ke yin wannan tafiya sun fito ne daga Haiti ko Cuba, tare da wasu adadi kaɗan daga ƙasashen Afirka kamar Kamaru da Congo da ƙasashen Asiya ta kudu kamar India da Bangladesh da Sri Lanka. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro yayi garan bawo daga majalisar zartarwar a ranar Litinin din da ta gabata, yayin da matsin lamba da ya kori ministan sa na hulɗa da kasashen waje, wanda aikin sa ya kasance da ɗabi'ar nuna kiyayya ga duniya da ta sanya shi shan suka. Baya ga maye gurbin ministan harkokin waje Ernesto Araujo, shugaban ya sauya wasu ministoci uku zuwa wasu makamai, shugaban ma'aikata da ministan tsaro da kuma babban lauyan gwamnati. Sanarwarsa a shafin Twitter ya ce ya kuma nada sabon ministan shari'a da tsaron jama'a da sakataren gwamnati. Sanarwar bata bayar da wasu dalilai na yin canje-canjen ba. Sauye-sauyen ya jaddada damuwar da ake kwanan nan ga Bolsonaro, wanda ya ga yadda amincewarsa a wannan shekarar ta yi ƙasa. Shugaban ƙasar a tsakiyar watan Maris ya maye gurbin ministan kiwon lafiya, wanda wa'adinsa ya yi daidai da akasarin mutuwar mutane 314 'yan Brazil da dalilin COVID-19, kuma ya zama makami ga masu suka.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau da safe ya kama hanya zuwa Ingila domin duba lafiyarsa na shekara-shekara da yake yi. Sanarwar da babban jami'in sa na yada labarai Mr. Femi Adesina ya rattabawa hannu ta ce shugaba zai dawo a tsakiyar watan Afrilu, kuma zai gana da hafsoshin tsaron ƙasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tambayi Malam Garba Shehu ko akwai hujjar barin Najeriya ya je duba lafiyar shi a waje.
Wannan gashi shugaban Muhammadu Buhari ai ba sabon abu bane, saboda dama tun dai kafin shigo office abin nan kuma ana magana wajen shekara 30 a baya. Duk shekara yakan je ya sadu da likitocinsa a Ingila su duba shi, inda wani abu su ba shi shawara, in ba wani abu su ce masa adako, ba wani sabon akan. Kuma duk wanda yake lura da abin da yake kaiwa da komowa ai ya san cewa tun da ya shiga mulki duk shekara yana zuwa. Bambanci a wannan karon, wannan illa ta annobar corona da ta zo ta hana tafiye-tafiye, yanzu an shafa shekara wajen 1.5 bai tafiyan nan ba, wanda ya nuna cewa ma kamar ma ka'ida ce tsakaninsu da likitoci an samu yayi sabani akan ka'ida, amma wannan larura ce ta dawo, amma ba wani sabon abu bane wannan.
To ne mataki za a dauka wa 'yan ƙasa a nuna musu lalle gwamnati da gaske take magana taimakawa wurin samar da kiwon lafiya mai inganci idan shugabanni ba su tsayawa duba lafiyarsu a cikin ƙasa?
Wannan ai a ƙasa za a gani, a ƙasa ake me ake yi dangane da kyautata asibitoci, irin dumbin kuɗi da ake warewa a wajen kasafin kuɗi duk shekara don a bunƙasa asibitoci da kuma kiwon lafiyar jama'a. Har kuma ta yanzu ko ita kanta wannan annobar corona da ta zo, ashe wannan Najeriya ba yabo ta samu hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya satin nan da ya wuce ministan harkokin waje na India yake bada cewa Najeriya alsan barka akan irin matakai da kuma kula da aikewa al'umma na ƙasa akan sha'anin corona din. Saboda haka gwamnati tana kulawa.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje da na tuntuɓi Dr. Abu Yazid, wani ƙwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya, domin in ji ko wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka ya yi daidai kuwa idan aka yi la'akari da halin da kiwon lafiya yake ciki a cikin Najeriya.
To tunda asibitocin ƙasan ba aiki suke sosai ba, ba kayan aiki ai dalili kenan. Saboda haka nan gwamnatin bata nuna muhimmancin lafiya a Najeriya ba, gwamnatin Najeriya. Saboda haka nan shi ta ake zuwa can, idan ba haka ba ba irin likitocin da bamu da zuwa wannan ƙasa wanda za su yi abin da ya kamata. Amma babu kayan aiki, saboda haka nan asibitocin ga su nan dai consulting clinic.
Kafin ma ya zama shugaban ƙasa ai yana zuwa ana duba lafiyarsa Ingila, don me yanzu abun zai zama daban?
To ya kamata ne ai idan ana so a yi abin da ya kamata, ya zama cewa an nuna wa mutane muhimmancin yanda harkar lafiya take tafiya a ƙasa. Saboda haka nan kowane ne wanda yake shugabanci, idan da baya shugabanci ya iya zuwa shi kadai da kudin shi na jiwon shi, to babu laifi. Amma yanzu idan kana gwamnati kamar a ce makarantu ne, za ka ga manyan nan gabaki ɗaya sun ɗibi 'ya'yansu sun tura su waje. 'Ya'yan talakawa ne dole suke zaune a makarantun gwamnati, wanda abubuwa ba sa tafiya da ya kamata, kullum ana cikin strike na asu da sauransu. Abin da ke faruwa kenan kurin duk matsala yanzu tunda an ɗauke maka nauyi na wahalar da kudinka, ko amfani da kudinka ka je asibiti a da, yanzu kuma kuma ga kudin gwamnati nan saboda haka nan sai mutane su ci gaba da irin waɗannan abubuwa maimakon su nuna cewa su ma suna da kishin kasar su idan ma sun ce suna da kishin kasar su babu kayan aiki a asibiti ai akwai matsala kwarai da gaske.
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto yanzu kuma sai mu ƙara komawa Nigeria. Amma jihar Borno inda muka samu tattaunawa da attajirin nan na Najeriya mazaunin Maiduguri Alhaji Muhammadu Indimi wanda yake shan kwaya na daga manyan dalilan tabarbarwar tsaro da ya hada da ta'addanci. A zantawar su ta musamman da muryar Amurka attajirin ya ce matukar mutane ba su farka sun shiga yaki da shan miyagun kwayoyi ba Allah kadai ya san ranar da fitina za ta kawo ƙarshe. Ga tattaunawar sa da wakilinmu Salihu Shehu Ashaka.
Alhaji Muhammadu Indimi ya ce aikin yaki da sha da miyagun kwayoyi ya wuce jami'an yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi kadai su magance sai duk jama'a sun sanya hannu a yakin don matsalar ta shiga hatta gidaje tsakanin mata. Indimi ya ce lamarin da kan sanya matasa su daumaka mai su yi barazana ga rayukan sauran yan kasa na da nasaba da yadda suka fita daga hayyacin su ne sakamakon shan kwaya.
Wannan yaki ne babba aka kawo mana an ci mu da wannan yaki. Yau ba gidan da zaka shiga baka samu dan kwaya gidan ba amma kuma mutanen mu ba su doke abin wani abu ba da gangan aka yi mana dan a yake mu kuma an ci mu da wannan yakin saboda haka sai dai mu roki Allah Allah ya yaye mana dan an dade ana kawowa ana saidawa akwai yan drug enforcement a nan garin ba tsamanin motar hawa ma suna da shi ba ba wanda yake kula da su kuma sun zo ne don su kare ƴaƴanmu da jikokinmu. Ina fata su shugabanninmu za su farga mu dai a iyakacin ƙoƙarinmu za mu taimaka duk abin da yake faruwa a nan in ba mutum ya fita cikin hayyacinsa ba zai yi wannan barnar ba.
Wani irin kamar shawara za ka iya ba wa mahukunta wajen ganin cewa yadda za a yi kokari a kawo ƙarshen wannan matsala gagarumin matsala ce musamman arewacin Najeriya na magana shaye-shayen matasa din nan.
An kawo mutanen NDLA a nan a kowane sai suna nan waye kawo su gwamnati ta kawo su tana kula da su tana ba su kayan aiki su suka sani mu ba mu sani ba amma yadda muke gani ba kula da su ƴan mata har matan aure kwaya suke sha da menene ba zan iya sanin sunayen su ba amma abun ba kyau an cuce mu an ce fadan da ya rika rinka kamar da shi wasa abinda kawai za mu ce Allah ya isa.
A bangaren jami'an hukumar yaki da sha da miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA na cewa kullum masu fatocin kwayar kan sauya dabaru don isar da miyagun kwayoyin ga masu sha. Hamisu Lawan shine babban jami'in hukumar a Abuja.
Duk inda kaji ana maganar ta'ammali da miyagun kwayoyi yawanci ire-iren wannan matsalolin ne sai kuma in aka samu matsalar rashin gwamnati karfa kamar irin inda aka samu irin yan tawari kamar matsalolin da aka samu a Colombia to ire-iren wannan inda ka samu irin wannan duk inda dan kwaya yake yana son a samu irin wannan raunin domin ya ci gaba da harkokinsa shi yasa kaga aka fi samun matsalar daga irin wurare irin su Colombia da kuma Afghanistan ita Afghanistan ana yawan samun heroin ne.
Sabon shugaban hukumar NDLEA Janar Buba Marwa ya lashe ta kobin sa kafar wando daya da masu fataucin kwaya daidai lokacin da masu sha ke ƙara gano wasu sabbin dabaru. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida Sale Shehu Ashaka, wannan shiri na zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a yi zuwa shafukan mu na internet a vihausa.com ko ko sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata mun fara tattaunawa kan irin kalubale da masana masu samar da iraruwa na zamani suke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattaunawa da Farfesa Muhammad Faguji Ishiyaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zaria, da kuma Dr. Shaibu Madugu, darakta majalisar binciken harkokin noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar Madina Dauda ta fara da tambayar Dr. Shu'aibu Maduhu kamar haka.
Dokta, ta yaya ni din nan da ban iya kiwo ba, ta yaya zan iya gane ingantaccen iri na saniya? Misali da irin tamu ta gida da
to tabbas karamin misali zan maki idan jika samu bafullata ne wanda ya aje dabbobi shi karan kansa ko kafin ya je wurin masana a yanda suka tashi yanda suke yi ya san yau idan yana da dabbobin nan cikin dabbansa ya san wanda zai cire ya kai kasuwa ya san wanda kuma zai ajiye domin karin haihuwa saboda ya duba abubuwan da ya kamace shi idan ka duba wannan za ka gane tabbas kuma yana da kyau in mutum a ce bai san dabbobi ba kuma baya noman dabbobi amma ya zamanto yana da ra'ayi na neman dabbobi to ya nemi sani neman sani shine ka samu masana wanda suka san harka kan noman dabbobi kana iya gaya musu dabbobi na son nima in fara dabbobi kuma kiwon dabbobin da nake son yi in na shanu ne sai ka fada awakai ne tumakai ne duk wanda za ka gana daya noman su ma iri-iri ne inda muke da su a nan kasan akwai wanda ake yi na kiwon dabbobi akwai wanda ake yi domin kebe dabbobin ka baɗe ba a bari su fita ba su zuwa ko ina ciyar da su ake yi na inda suke na wurin kwanan su na wurin abin su akwai wanda kuma a'a ana kebe su amma akan dan bar su su dan fita su zaga su ci daya biyu abu a waje kamin su dawo sannan akwai wanda a'a su an yi su ne sai dai a kora su in gari ya waye in yamma yi su dawo gida su zauna akwai cibiyar da tana nan ita ma a kasar nan Zaria cikin shika wanda aikin take nan bincike domin inganta dabbobi haka kuma muna da wurin bincike shi ma na kifi in ga da masu kiwon kifi misali yanda aka yi da na tsuro haka yake shi ma na kifi da wani zai aje kifi in ya kawo su kananan nan ya zuba su a cikin inda yake kiwon su yana ba su abinci wani sai kai wata shida kana ce da su kamin ka kai kasuwa to amma yanzu da aka fara samun ingantawa sai shiga a wata uku wata hudu ka kwashe kifin ka kai kasuwa kuma yanzu ma saboda tsabage yadda kuma yayi bayani ne kamar shi ma karan kanshi na tsoro banda maganar inganta abin nan akwai farming system kamar daki-daki na yanda ake bi na wajen noman su saboda haka kin ga wasu yanzu zaka kiwata domin a kawo katan kifi wani wasu manya-manya suke so kuma ana kai su irin wajajen su hotel inda ake so barbecue point and kill wa duka wannan to akwai kuma wanda zaki ga su a busar da kifi ake ana kawo busassun kifi to haka zalika in kika kasuwa yau zaki ga wanda shi busassun kifi manya yake so wani busassun kifi yan tsaka-tsaka yake so wani kuma kanana yake so to haka kai ma mai kiwon kifi yanzu a kwatanta maka yanda idan suka kai wannan karon in irin kasuwa kaza kake so to kuma haka din yanzu mun an samu manoma da dama da sun karba noman dabbobi sosai tunda kanana ma particularly tumakai da awakai da can sai ki shigo birni baki mutum ya damu da su ba amma yanzu nan hata cikin birni sai ki je ki ga mutum na da babban gida yake baya ta can duk tumakai ne ke wurin nan kiwon su yake yi sannan akwai wani shi kiwon shi ba wai yana kiwo dan hayayyafa bane jira yake yi a samu yana targeting locations kamar sallah kasuwa ne lokacin sallah ko lokacin krismati to sai ki ga mutane suna targeting wannan to zaki ga wannan su aikin su kuma da abin da za su koya shine fatinin za a kwashi dabbobi zaka je kasuwan dabbobi ka kwaso yawa zaka je kasuwan dabbobi ka kwaso maybe ko dan ramamu dai masu yan dai ba dai sun gama koshewa su abin nan ba amma suna da girman su ba wai ka kiwon su suna kanana ba to wannan idan ka kawo shi ma kuma akwai abinci na musamman wanda wannan ma'aikatan ta riga ta bincike kan irin wannan abincin zaka ciyar da dabba ne wata biyu uku sai ki ga yanda zai cike fam sai ka dauka kai kasuwa sai ka ninka kudin karin da ka so shi idan ka tashi sayarwa lokacin wayannan sallan to haka ma lokacin krismati duk akwai su su mutane na nan da dama wanda su yanzu ga sun samu wannan sun mai da shi sana'a shi suke yi sai ki ga mutane sun tafi kasuwa ta wajejan su ile da wajajan su a can katsina mai aduwa da sauran su duk an kwaso dabbobi an kawo lokacin nan na matsowa a gidan a kiwata su daidai gurgudu lokacin a sai da su a sallah
professor kafin mu fara wannan shiri akwai bayanin da kan man na cewa akwai wasu dabbobi irin namu na da na gida saniya ko awakai da muke amfani da nonon su to su ma din ko inganta su na cewa inda madara muna samun kamar kwanan 11 ne ko biyu yanzu saniya ina iya bani garre wani na nono
garwa guda wato kamar lita 20
lita
20 na nono a jikin saniya guda daya waɗannan su ma hanyoyi ne aka bi na kimiyya da aka inganta shi yawan nono haka kuma nama akwai saniya
abincin su ne ingancin nan ko ta me
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu a Abuja Madina Dauda sai Jun Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aika mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, sakonmu na farko ya fito daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabire Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabire Jau. Suka ce baki da assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suke tafiyar da shugaba Buhari zai zuwa birnin London don ganin likitansa a yau Talata, abu ne mai matukar kyau. Don babu abin da ya kai lafiya dadi a rayuwar bil'adama in ba cika da imani ba. Don haka muna addu'ar Allah ya kai shi lafiya, ya dawo da shi lafiya don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Babandi Mamman Bande. Ya ce salam biyu Hausa, ya ce watsi da bukatar masu neman gani an kafa kasar Ododuwa da shugabannin kabilar Yarbawa suka yi abin ayaba musu ne. Muna roƙon Allah ya haɗa kan kabilun Najeriya. Allah ya ba Najeriya zaman lafiya da ma duniya baki daya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce tabbas fita kasar waje don duba lafiyar shugaba Muhammadu Buhari a daidai lokacin da liktocin kasar ke shirin shiga yajin aiki abun takaici ne. Ya kamata a biya musu bukatunsu don gudun jefa talakawa cikin kunshin rayuwa, tunda ba su da daman fita waje don duba lafiyarsu. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Richau. Ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce batun gaskiya akwai siyasa sosai bisa ga ziyarar da Bola Tinubu ya kai Kano, ganin cewa an dade ana radadin cewa yana son shugabancin kasar tamu Najeriya. To amma ko dai menene, lokaci zai fede mana biri har wuciya. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Aliyu Muhammad Dan Fulani, jihar Zamfaran Najeriya. Ya ce salam biyu Hausa. Ya ce hakika ziyarar da Jigo a jam'iyyar APC ta kasa, wato Ahmad Bola Tinubu, ya kai a birnin Kano domin yin bikin ranar tuna haihuwarsa, a gaskiya banza ba ta kai zogo kasuwa. Duba da cewa a shekarun baya wannan bikin a Lagos ake yin sa, to kuma yanzu ya dawo da shi arewa. To ko menene manufarsa? Masu iya magana sun ce ko mini sai jifa ƙasa zai sauku. Madalla, da wannan kuma kawo ƙarshen shirin namu na ƙarshe, wato labarai amma takaice.
Wani sabon rahoto da za a fitar yau Talata ya bayyana cikakken bayani game da asalin kwayar COVID-19. Ana iya samun yaduwar cutar daga jemage zuwa mutane ta hanyar wata dabba. Daftarin rahoton da kafofin labaran Amurka suka samu ya faɗa. Fitar kwayar cutar daga ɗakin gwaje-gwaje abu ne mai matuƙar wuya a matsayin dalilin barkewar cutar, wanda aka fara ganowa a tsakiyar garin Wuhan na ƙasar China a shekarar 2019, rahoton ya yi imani. Wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun harbe wasu mata uku da ke aikin yaƙi da cutar shan inna a Afghanistan, ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da duniya tare da makwabciyar ta Pakistan, inda cutar ke ci gaba da gurgunta yara. Tashin hankalin na ranar Talata ya zo ne rana ta biyu da fara aikin rigakafin cutar shan inna na kwanaki biyar na bana a karon farko a ƙasar da ke fama da rikice-rikice. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ranar Litinin kan garin Palma da ke arewacin Mozambique, wanda ya fara a makon da ya gabata kuma ya sa dubban mutane tserewa. Masu tayar da ƙayar bayan sun ba da wata sanarwa a ranar Litinin ta hanyar kamfanin lancin labarai na Amaq, suna cewa yanzu haka suna da iko da Palma, a garin da ke da kimanin mutane 75,000 ko mutane 55 sun mutu a faɗan. Waɗannan ikirarin ba za a iya tabbatar da su ba. Adadin ƙananan yara 'yan cirayen da ke wucewa tsakanin Colombia da Panama ya ƙara matuƙa, inji hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin. Rahoton na UNICEF ya ce 'yan cirani ba su kai kashi 2 cikin 100 na waɗanda ke amfani da daji a shekarar 2017 ba. A shekarar 2020 yara sun kai kashi 25 cikin 100 na 'yan ciranin.
To masu tsaro da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne shirin kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lee da Gresham da taɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro nake cewa sai mu haɗu.